Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila suka killace birnin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana godewa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta dora akan sama da kamfanonin Russia 220 da suke da hannu a yakin. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatan labaran kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar China ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin sojan Niger da nufin haƙo ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai ƴan gwagwarmaya a Niger sun buƙaci shugabannin kasar su soke duk wani lasisin haƙo uranium da kasar ba ta amfana da shi.
To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da 50 cikin jihar da kamata ga da take fiddo arzikin kasa. Arzikin kasar nan babu abin da ya amfani al'ummar Niger ma. Majalisar ceton kasar Niger ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanunnuka da kamfanunnukan da ba mu gane yarjejeniyar su.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A gefe guda kuma za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Niger ta gargaɗe 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattaku ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yaɗa manufofin ƙabilanci da na jihanci a kafafen sada zumunta. Bayan haka za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da masanin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Fantani a kan dalilan da ke sa darajar naira faɗuwa.
Kudin Najeriya ya ci gaba da tabarbarewa ne na farko saboda masu bukatan kudi din. So idan ka duba cewa sai ka zaka gane cewa waɗanda suke bukatan dola din domin su fita kasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su tura ƴaƴansu makarantu suna nan da yawa. Mu kuma hanyoyin da ake samun shi kudin kuma hanyoyin kalilan ne.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka. A wannan makon shirin ya duba batun bakin haure da ke sauka jihar New York a nan Amurka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila suka killace birnin Gaza. Ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai matsa wa gwamnatin Isra'ila ta dakatar da bude wuta domin isar da kayan jin kai a yankin. Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwarsa a yau Juma'a. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka yi wa birnin Gaza ƙawanya a lokacin da ake bin hanyoyin diplomasiyya a tsagaita wuta na ɗan lokaci a yakin da ake yi da ƙungiyar Hamas da mummunan yanayin jin kai a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a ranar Laraba akan tsagaitawar jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Ya ce za a saurara ne don ba fursunoni daman ficewa yankin. Ya ce a ba da lokaci. Ƙungiyar Hamas da ta yi garkuwa da sama da mutane 240 a lokacin harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a kan Isra'ila da ya hallaka mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaki a kan Hamas bayan harin. Kanan ruwan bama-bamai babu kakkautawa a kan Gaza ya kashe dubban Falisɗinawa. Ma'aikatar kiwon lafiya da ke ƙarƙashin Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya haura 9,000. A yau Juma'a Isra'ila ta fara maida dubban ma'aikatan Falasɗinawa da suka makale a cikin Isra'ilan biyo bayan harin da Hamas ta kai akan Yahudawan a watan da ya gabata. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana godewa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta dora akan sama da kamfanonin Russia 220 da suke da hannu a yakin. Hajiya Alhamis ne Amurka ta dora takunkumi akan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen China, Turkiya da hadaddiyar daular Larabawa da suke taimakawa Rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya akan Ukraine. Shugaban na Ukraine ya ce dole ne kowane takunkumi yayi aiki sosai saboda kada Rasha ta samu wata damar da za ta kauce wa takunkuman. Zelensky ya ce girman takunkuman shine girman duniya. Barin wuta da Rasha ke yi a Ukraine ya kashe fararen hula biyu, wata tsohuwa mai shekaru 81 a harabar gidanta da wani dattijo mai shekaru 60 a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, a cewar hukumomin yankin. Wannan ne ke zama mace-mace na baya da farmakin Rasha ya yi a yankin. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatan labaran kasar. Mutane 12 ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau Juma'a a lardin Gilan. Sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba. Hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin mulkin soja a Niger ke raba gari da kasashen yammacin duniya, kasar China na amfani da wannan damar tana kulle yarjejeniyoyi da sojojin. Nan ba da dadewa ba wani kamfanin kasar China zai soma aikin hako ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai kungiyoyin gwagwarmaya a Niger sun buƙaci jagororin sojan kasar su soke duk wani lasisi na hako ma'adanan uranium da kasar ba ta mora. Duba da yadda aka shafa shekaru kusan 50 ana fitar da shi, amma kuma Niger bata amfana ba sosai. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aika mana da wannan rahoton.
Kasar China na neman ƙara yin tasiri a Niger sakamakon yarjejeniyar haƙo ƙarfe uranium a arewacin kasar da suka kulla tsakanin kasar da Niger, inda kasar China za ta soma aikin haƙo uranium a cikin kasar ta Niger. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Niger karkashin jagorancin Abdurrahman Chani suka raba gari da kasashen yamma musamman Faransa da taiwa Niger mulkin mallaka. Ana dai kallon wannan yunkurin na kasar China na kyautata dangantaka da jagororin mulkin sojin kasar ta Niger domin ƙarfafa tasirin ta a cikin kasar. Alhassan Abubakar da ke matsayin mai nazarin al'amuran yau da kullum na ganin kasar ta China na neman samun gindin zama a Niger.
Abinda muka gani, kasar China tana ƙara inganta dangantakar ta da Niger a lokacin da wasu kasashe suna shayewa da kasar, kuma ga ya kokarin da kasar China take yi, muna fata ko muna shi a jikinmu wannan abun ba karamar karuwa bace za a samu. Fatan mu bisa kan wannan sabon haƙo Iranian a cikin wannan lokaci shi da kasar China za ta yi, to mu babban fatan mu shine Ubangiji Allah sa ya zamanto ba yadda muka saba ganin ana fudo Iranian. Muna fatan wannan abu kasa duk gaba daya ta ci umfanin shi.
Kin dai lokacin da aka rufe kamfanin haƙo uranium na Komnak, matasa da yawa suka rasa aiki yi. To sai dai su yi fata a wannan karon su samu aikin da za su dogaro da kansu. Amanna Idrisa, shugaba wata kungiyar matasa a Agadez.
Da yawa sun shiga cikin shomaji kuma suna jin daɗi, suna farin ciki da bude aikin da za a yi. Me vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security? Ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata. Vraiment ma'aikata ba su cikin condition de vie. Kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi.
Tun dai lokacin mulkin Turawa aka fara gano ƙarfe uranium a Niger a shekara ta 1957 a arewacin ƙasar. To sai dai kungiyoyin fafutuka sun buƙaci ga sojojin da ke mulki a Niger da su soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanoni domin haƙo uranium a cikin ƙasar. Domin a cewar su ba su ga wani abun a zo a gani da kamfanoni suka yi wa Niger ba. Suleiman Bube yana daga cikin su.
Bisa kan abin da ya danganci yarjejeniya na fuddo arzikin kasa. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutu da suke fuddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani al'ummar Niger ma. Mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Niger ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanannuka da kamfanannukan da ba mu gane yarjejeniya.
Masana tattalin arziki irin su Musa Kallamu na ganin wannan wata dama ce da kasar Niger za ta buƙa tattalin arziki da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar kasar da ke rayuwa a cikin wani yanayi na kunci.
Wanga arziki da zai shigo zai zama arziki wanda za a gane shi a cikin tattalin arzikin Niger, kuma za a kasashi a sashi take aikin kasa a fanni da yawa wannan arziki a sashi cikin education a sashi cikin noma a sashi cikin ayyuka da ya kamata a ba matasa su samu aiki da inda aiki ya samu ana aiki akai kowa zai samu kuɗi arzikin nan su ne za mu sa mu yi aikin kasa saboda a ci cigaban kasa
Niger dai tana daga cikin kasashen da ke fuskantar matsalar gurbatar muhalli inda yake haifarwa kasar ambaliyar ruwa da kwararowar hamada da kuma takaituwar filayen noma da kiwo to sai dai kungiyoyin da ke kare muhalli na gargadi dangane da gurbatar muhalli da aikin hako ma'adinai yake yi wa filaye illa inda suka yi kira ga hukumomi da su sanya ido akan kamfanonin Ilyasu Abubakar mamba kungiyar Rotab da ke yaki da gurbatar muhalli a Niger
ba daidai bane gwamnati ta yi shiru ta sa musu ido su ci karansu ba Abubakar abane wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar dan adam kuma yana yin barazana ga rayuwar kowa ba sai abu ya lalace bane za a magana tun yanzu ne da ba ai nisa bai kamata a tsaida bai da kyau gare mu bai da kyau ga dabbobin mu bai da kyau ga muhallin mu
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Hukumomin kasa da kasa sun ce ana samun karuwan shaida da ke tabbatar da Beijing tana taimakawa Korea ta Arewa da aka hana ta samun kudade sakamakon takunkuman da kasashen duniya suka azamata domin hana ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. China ta dade ta yi amanna da waɗannan takunkumai da ta goyi baya. Tun lokacin da Korea ta Arewa ta fara gwaje-gwajen makaman nukiliya kana da karfin tsiya Korea ta Arewa ta ja da baya duk da wata shawara aka san haka. Amma akwai shaidar taimako da China ke baiwa 'yan ƙasarta da suke shiga tsakani wurin halarta kudaden haram na 'yan ƙasar Koriya ta Arewa masu kutsen yanar gizo da kuma suke fashi ta yanar gizon yayin da jiragen ruwan China suke kai kayayyakin Koriya ta Arewa da aka haramta su suna isa tashoshin jiragen ruwan China. Kasar China tana da dangantaka mai tsarkakiya da Pyongyang tun bayan yakin Koriya na shekarar 1950 zuwa shekarar 1953. Ko da yake ba ta jin daɗin barazanar nukiliya a kofarta, China ba ta son gwamnatin makwabciyarta ta ruguje inji masana. Kasar China tana kallon Koriya ta Arewa a matsayin mai kare ta daga Amurka, wadda tuni ta jibge dimbin sojojinta a Koriya ta Kudu. Da ƙarshe, Koriya ta Arewa ta yanke shawarar rufe ofishin jakadancinta aƙalla a wasu wurare hudu a faɗin duniya, wani sauyi mai muhimmanci na diplomasiya da wasu masu lura da al'amuran yau da kullum suke cewa yana da alaƙa da matsalolin tattalin arziki. A cewar jerin wasu rahotanni na kafafen yaɗa labarai da suka fara fita a wancan mako, Koriya ta Arewa za ta rufe ofisoshin jakadancinta a Uganda da Angola da Spain da kuma ƙaramin ofishin jakadancinta a Hong Kong. Ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta tabbatar a yau Juma'a rufe wasu ofisoshi na adadin da ba a bayyana ba, tana mai nuni da sauye-sauyen muhalli na ƙasa da ƙasa da kuma manufofin ƙasashen waje. Gudanar da sauyi na wuri ko aikin diplomasiya yana daga cikin abubuwa da kowace ƙasa mai 'yancin kanta takan yi domin inganta muradunta a fannin alaƙarta da ƙasashe ƙetare, in ji wata sanarwa da ma'aikatan wajen Koriya ta Arewa ta ɗora a shafinta na yanar gizo.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta gargaɗe 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattaku ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yaɗa manufofin ƙabilanci da na jihanci a kafafen sada zumunta. Tunda da ya kama wasu gwamman mutane da laifin yaɗa irin wannan haramtacciyar ɗabi'a wacce mahukunta suka ce ta samo asali ne daga kalaman da shugaba Macron na Faransa ya yi a washe garin kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum. Wakilin muryar Amurka Salamu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira ministan shari'a Aliyu Dauda da takwaransa na cikin gida Janar Muhammad Tumba da maga takardan ofishin ministan sadarwa Mustapha Tinau sun sanar cewa abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta a halin yanzu sun fara fice gona da iri ganin yadda a fili karara masu amfani da irin waɗannan hanyoyi na sadarwa ke furta kalaman nuna kyama ga wannan kowacen kabila duk da cewa dokokin sun haramta irin wannan ɗabi'a. Hukumomin sun ce sun cafke wasu waɗanda ake zarge da aikata irin wannan laifi. Malam Aliyu Dauda shi ne ministan shari'a.
Mun samu kes guda 27 cikinsu an kafin kusan 40 mun kai su gidan yari mun same su hannu dumu-dumu cikin irin wannan kalamman a kasarinsu yawansu biyu ne suke wanda muka samu amma baya mai ɗaya ba ne aka irin wannan lalakun kalamai. Mun samu wasu a Zandar, mun samu wasu a Agadez, mun samu wasu cikin jihar Tilibiri. Kuma abu ne wanda doka ta hana tun bayo ba code penal ya hana duk wani abu wanda mutum za shi ya da wani labari ko za shi wasu kalamai wanda za su sa ƴan jihohi, ƴan Niger na wanga bangare da ƴan Niger na wanga bangare su samu matsala tsakaninsu kamar su yi faɗa.
Wannan al'amari na nuna ƙiyayya a tsakanin ƙabilu da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta ke fakewa da shi abu ne da hukumomin mulkin sojan Nijar ke zargin Faransa da asasawa, in ji ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba.
Vous avez entendu monsieur Macron parler de race et ethnie.
Yace kun ji yadda a wani lokaci shugaba Macron ya yi yunkurin ƙabilantar da juyin mulkin da CNSP ta yi. Abu ne wanda ya saba wa hankali domin ba za ta yi a ce 'yan Niger a goyon bayan hanɓararren shugaban ƙasa ba kuma a zarge su da ƙabilanci. Ba za kuma a yi zargin 'yan Niger da ƙabilanci ba alhali sun zaɓi shugaban da ƙabilarsa ta sha bamban da kashi 98 daga cikin 100 na yawan al'ummar wannan ƙasa. Wannan kawai yunkuri ne na amfani da daɗaɗɗen salon da suka saba fakewa da shi don cimma manufofinsu wato a raba kan jama'a don ci daɗin gudanar da mulki. Ofishin ministan na shari'a da na ministan cikin gida da na ministan sadarwa sun ƙarƙare wannan taron manema labarai da tunatar da 'yan ƙasa game da hukunce-hukuncen da doka ta tanadi waɗanda suka haɗa da biyan tara da zaman gidan wakafi ga duk wanda aka kama da laifin furta kalaman kabilanci ko jahanci da waɗanda ke amfani da kafafen zamani don cin zarafin wani ko yaɗa bayanan da ke barazana wa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. To yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya. Yayin da hukumomi a ƙasar ke ƙoƙarin ganin darajar naira ta farfaɗo daga faɗuwar da ta yi, masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da yin tsokaci game da batun. A hirar da abokin aikinmu Haruna Shehu ya yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantami, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar NAL da ke Abuja, ya yi fashe baki a kan abin da ya sa batun faɗuwar darajar naira ya yi muni a baya-bayan nan.
Kudin Najeriya ci gaba ta farfarewa ne na farko saboda akwai abin da muke kiran cewa irin masu bukatan kudi din muna kiran sa demand. So idan ka duba cewa sai ka zaka gane cewa waɗanda suke bukatan dola din domin su fita kasashen waje su cinikayya su soyo kayayyaki ko kuma su fita kasashen waje su biya me yake da suna kudaden asibiti ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa. Mu kuma hanyar da ake samun shi kuɗin kuma hanyar ƙalilan ne. So abinda dubawa shi ne from the accounting and economic point of view su ne muna duba cewa akwai abinda muke demand and supply. Suwa suke da buƙatar kuɗin sannan kuma abafran suwa suke da buƙatar kana duba ta ya ake samun kuɗin. So idan ka duba wannan abubuwa guda na farko da na fara magana which is demand and supply ɗin masu buƙatar dola ɗin sun fi yawan waɗanda suke da dola ɗin a ƙasa. Misali in ka duba inda kake kana Amerika amma yanzu mai sauraro idan ya duba inda yake maybe a falo yake maybe a office yake idan ka duba sama da ƙasa gabar da yamma za ka gane cewa duk abubuwan da kake gani yake kewaye da kai ba daga Najeriya a kai ba. Idan ɗakinka akwai air conditioner za ka samu cewa wannan air conditioner ɗin ba daga Najeriya a kai ba maybe daga Japan. Idan kana da na'ura fridge za ka samu cewa daga Japan a kai. Idan ka duba carpet ɗinka sai kana magana cewa maybe daga Turkey maybe ko daga Iran aka yi shi. That is abu ɗaya. sannan koda motoci da muke tukawa sai ka samu cewa daga waje aka kawo su hatta man da kake sawa a mota daga waje ake kawo sannan cituna da kake zaka samu cewa muka karba daga China ko nan muka karba daga IMF ai wannan cituna din so idan ka duba cewa komai na Najeriya ya ta'allaka ne akan kasashen waje ko hatta abin da muke ci zan iya ce maka hatta sitara tufafi da muke sawa zaka samu da kasan waje muke sawa so wannan yan kasuwan da suke kawowa yanzu misali wai suke shigo da mai an ce kowa ya je ya shigo da mai so idan suka shigo da mai kar ka dauka cewa za su je gwamnati ne ba za su je babban banki su karba dola saboda idan suka je babban banki za su iya samun dala amma kafin su sa ina mai tabbatar maka sai ya dauke su wata biyu zuwa wata uku so a matsayin ka na dan kasuwa za ka zauna kenan wata biyu wata uku sai an baka dala a farashi mai sauki ko sai gwamnati ta baka dala ka je ka sayo kaya dan kasuwa ba zai yi haka ba wanda ya du za su dinga fiya kasuwanni za su dinga zuwa abinda muke kira black market waɗanda suke sai da kasu suke sai da farashi din ba a banki ba kenan so ne yan black market din dinda suke da dola wannan yaje siya wannan yaje siya wannan yaje so duwa wanda zai je sai tiles zai je neman dala wanda zai je sai stro wanda zai je kawo clothes ko babu kastran sawa zai je neman dala masana'antu wanda suke neman mai take muke kira raw material za su yi amfani da shi su producing abin da suke so za su je neman dala me sai me kawo mai da je neman dala to me kake tsammani to kaga kenan idan ka duba cewa kamar dan kasuwa ne da yake da buhun masara guda daya a kasuwa shi kadai yake da masara me zai faru zaka samu sai yanda ya gida ma ya saida because a lokacin kowa zai zo kana da mutum sun kai 20 ko mutum sun kai 30 kowa yana so ka saya ya sai kayan ka kuma ka san kai ne kake da shi to ka kake nan farashi sai farashin da ka ga dama zaka saida so wannan shine abu na farko da yake sa tattalin arziki kuma yake sa dala Algeria kullum ta ci gaba da hawa
Dr. Rahman Adamu kwanta muke na a hirarsa da Haruna Shehu to kuna sauraron shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yana bakin hauriya kalla 10,000 ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. Mazauna birnin wanda ya fi yawan jama'a Amurka sun fara nuna kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin. Hakan yasa hukumomi su ma suka fara lalubar hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala. Yau batun da shirin na duniyar Amurka wannan makon zai yi nazari akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To mazauna wani yankin birnin New York dake nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwar su. Curtis Silva dan fafutuka ne dake kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin na New York.
I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in.
Yace na san cewa ko mutan dake marhaban da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na jinyo mana matsaloli. Yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da 100,000 magajin garin na New York Eric Adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da dimbin matsaloli ga birnin
And how dare anyone say New York City is not going through a crisis And here's the sad part about it folks
when you yace dan me wani zai ce birnin New York baya fuskantar matsaloli wani abin takeice idan mutum 10,000 suka shigo za a shiga cikin matsaloli ba sai na tsaya ina muku da turanci ba babu haufi wannan lamarin zai iya da kusar da birnin namu wani sakamakon bakin jin ra'ayin jama'a a kwalejin sena tudanar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na New York ya fara sauyawa kan zuwan bakin haure Steven Greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta sena
79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79, at least 79% of Independents.
Yace kashi 79 cikin 100 na 'yan Democrats, da kashi 79 cikin 100 na 'yan Republicans, da kuma kashi 79 cikin 100 na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya. Duk sun ce kwararar bakin haure cikin babban matsala ce. daga wannan batu na shigowar bakin hauye yana shafar yadda masu zabe suke kallon shugaban kasa. Muzaffar Shisti babban jami'i ne a cikin nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure. Yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 da ke tafi.
It is going to have some dent in the election. How much?
Yace tabbas hakan zai haifar da gibi ga zaben, amma yanayin girman matsalar shine bamu sani ba. Domin har yanzu sauran mu kusan shekara guda kafin zabe. Babu mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin, amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri. Magajin gari Adams ya aiwatar da wasu matakai da za su guji shekirkirin da birnin na New York ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin. Amma duk da haka da yawa daga cikin mawuran da ke turowar zuwa New York na ganin birnin na tattara hanyoyin samun arziki. Monteo ɗaya daga cikin bakin hauren isa birnin daga kasar Angola.
Somebody recommended me to come in here because I can get IDCT.
Yace wani ne bani shawara don saboda na saba da birnin. A nan zan iya samun inshorar lafiya tare da ke. Zan iya samun matsuguni idan ka zo a matsayin baku wurin da ya fi dacewa ka zama birnin na New York.
The best city to live is in New York.
Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Domin su daga cikin mazauna yankin Manhattan har tarbar bakin suke yi da ba su taimako. Elize Tielman, director ce a kungiyar TLC mai ba da tafi.
New Yorkers have been very, very welcoming and generous.
Tace mazauna New York masu baki ne, kuma masu kyauta ne. Duka mazauna birnin ba gwamnati ba ne, amma al'ummar wannan jiha za su ci gaba da lalimar habin tare da ba da tallafi ga bakin hauren da ke zuwa.
Welcoming, giving, generous, kind-hearted peoples.
Yayin da batun bakin hauren ci gaba da janyo cikin manyan biranen Amurka. Tasirin kwararar su ta fuskar sajewarsu da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar kasar wani abu ne da lokaci ne kadai zai iya fayyacewa. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Za mu madadin Aaron nan da ya hada asalin rahoton sai kuma Fiona nan dudu da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Darkewa. Ni mako idan Allah ya
kai. Madalla a gaida Muhammad Lalo. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace muna kira ga bangaren biyu da ba sa ga mace da juna a yankin gabas ta tsakiya da ke can suna gwabza fada da juna wato kungiyar Hamas da Isra'ila da cewa sun ba yansu cikin kufa su rungume zaman lafiya don kauce ma ci gaba da zubar da jinin fararen hu domin shi zaman lafiya ya zama dan sarki. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya bada zaman lafiya Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. Sai kuma sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar Murima ce ci gaba da sacewa ga jama'a da ƴan ta'addi a jihar Katsina da wasu jihohi makwabta. Abin jimami da damuwa ne da fatan gwamnatocin jihohin da jami'an tsaro za su ƙara azama sosai wajen ganin sun kawar da duk ƴan ta'adda. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Mai Lange Yalwa ya wuri. Kace kalaman da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi inda ya ce ko dai ministoci su yi aiki da ya dace ko kuma ya sallame su daga aiki ya yi daidai da fatan ministocin za su tashi wajen ganin sun ba mara ɗakunya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Abubakar Yahaya Lakwaja. Kace muna kira ga takarar gwamnan jihar Kogi a zaben 11 ga watan Nuwamba da su kulle yarjejeniyar zaman lafiya a cikin zaɓe tare da amincewa da sakamakon zaɓe ba tare da zuwa kotu ba da kuma ba kansu wahala. Ganin cewa kashi 80 na hukumar kotu kan ƙarar zaɓe takan bai wa jam'iyya mai mulki nasara ne. To ra'ayoyin da lokaci ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu ɗantawa.
To masu sauraron nan za mu dasa aya a na yanzu sai kuma can an jima da za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin baya kuma kere da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Mai nan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.